بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو جريني نلاحدي بقوي جواتن ذو الكئدة حجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم تنار دبو ايا دتاريهو دو تلاتين دتاقوس daidai da 29 ga watan Julai shekara ta 2017. Wannan shine kasan na 266 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin Sahihu Muslim na al-Imam Abul Hussein Muslim bin al-Hajjaj, Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi. Karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi. Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam. Har yanzu muna karkashin kitabut tahara, a inda muke karkashin babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi shafa'a kan huffi. Mun karanta hadisin annabi da muka ji cewa shi da sahabban shi sun yi dan tattaki zuwa wata unguwa daga cikin unguwannin Madina, inda annabi ya je ya fitsari, kuma fitsarin ya zama a tsayayyayi. Haka abinda muke kan tattaunawa kenan a karatun da ya gabata, lokaci ya kure. Malu ya ce wa kadarawa fin nahai anil bauli ka'iman a hadisa la tasbutu. Hakika an ruwaito hadisai masu yawa waɗanda suke hane dangane da yin fitsari a tsaye, wanda waɗannan hadisai ba su tabbata ba. Walakin hadisu Aisha hadha sabitun, sai dai hadisin da muka karanta nana na Aisha da take cewa duk wanda ya gaya ma cewa annabi yana fitsari a tsaye kar ka gazgata shi, annabi yana yin fitsari ne a tsuguni. Wannan riwaya nana na Aisha to riwaya ce tabbatacciya, amma duk riwayoyin da aka ce ga ta cewa annabi ya hana yin fitsari a tsaye, wannan riwaya ba ta tabbata ba. An gane wannan? To kuma mun tattauna a karatun da ya gabata, hatta ita kanta wannan riwaya na nana Aisha da take cewa kakka gazgata wanda ya ce annabi ya yi fitsari a tsaye, muka ce abin da ta sani ne, abin da take gani annabi in zai yi tsugunan fitsari a gida to tsugunawa yake, sai ta ba da labarin abin da ta sani. Amma sauran sahabbai su kuma suka ba da labarin abin da su suka gani kuma suka sani a tattakin da annabi yake yi tare da su a cikin unguwa ko 'yan tafiye-tafiye da manzon Allah kan yi, wanda su ne abokan tafiyan shi kuma abokan rakiyan shi. Shi yasa a cikin ka'ida na malaman usulu suke cewa allazi yadari hujjatan ala man lam yadri, wanda ya san wani ilimi to hujja ne shi akan wanda bai sani ba. Abinda wannan yake nufi, ana gabatar da riwayan wanda yake tabbatar da wani ilimi akan wanda yake korewa, sai a ba mai korewa uzuri da cewa bai sani ba ne. Al'umma annabi, kun gane wannan? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. فلهذا قالت العلماء to da wannan ne malami suka ce yukrahul bawl qa'iman illa li udhrin, ana kyamar mutun ya tsaya kiriri a tsaye yana tsula fitsari, wannan makaruhi ne sai idan da wani uzuri. Wa hiya karahatu tanzihin la tahrimin, bale yace wannan karhanci ne na kyama ba karhanci na haramci ba. An gano wannan? To hatta wannan karhancin to zai samu wurin zama ne idan muka tattauna abinda zamu tattauna a nan. Amma in ya zama abinda zamu tattauna ma a nan din babu, to fitsari a tsaye halal ne, ba wani karhanci a ciki. An fahimci wannan? Ba ma wai maganin fitsari a tsaye ba, generally fitsari a wuri to ya danganta ga wurin da masu wurin da al'adan mazauna wurin. Mun gane? Duk mai kan gado da saiti idan ya je wuri zai tsaya ya natsu ya fahimci shin shi waye, sannan wurin ya yake, mutanen wajen ya suke, ya al'adansa suke. Ba kawai duk inda ka samu dan fitsari ya matse ka kawai sai ka je ka fara tsulawa ba, wannan sai ya zama kana da kan gado da tsari da saiti. Ba ka da wannan sai kai abinda za ka sa ita kallonka. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Wa qala ibn al-Mundhir fil ishraf, malai ibn al-Mundhir ya faɗi a cikin littafin al-ishraf, ya ce ikhtalafu fil bawl qa'iman, malamai sun yi saɓani dangane da yin fitsari a tsaye. Fasabata an Umar ibn al-Khattab wa Zaid ibn al-Thabit wa ibn Umar wa Sahal ibn Sa'ad annahum balu qa'iman, malai ya ce ya tabbata Sayyidina Umar, Zaid ɗan Thabit, Abdullahi ɗan Umar, Sahal ɗan Sa'ad cewa duk waɗannan sun yi fitsari a tsaye. Warawa zalika an Anas wa Ali wa Abi Huraira wa fa'ala zalika Ibn Sirin wa Urwa wa Urwa ibn Zubair, haka an ruwaito Anas ma ya yi fitsari a tsaye, haka Sayyidina Ali ɗan Abi Talib da kuma Sayyidina Abu Huraira. Wa fa'ala zalika Ibn Sirin, haka cikin tabi'ai babban malami Muhammad ɗan Sirina shi ma an ruwaito cewa yana fitsari a tsaye da Urwatu ɗan Zubair. Wa karihahu Ibn Mas'udin, daga cikin sahabbai wanda ya kyamaci yin fitsari a tsaye akwai Abdullahi ɗan Mas'ud wa Sha'abi da kuma al-Imamu Sha'abi wa Ibrahim ibn Sa'ad da Ibrahim ɗan Sa'ad. Wa kana Ibrahim la yujiza shahadata man bala qa'ima, shi ko Ibrahim na qa'ima, Ibrahim ɗan Sa'ad bai karɓan shaidan duk mutumin da ya ga yana fitsari a tsaye. Yanzu misali a nan ƙadiyar mai sauƙi ce, yanzu annabi ya yi fitsarin nan a tsaye, ga shi a cikin Sahihu Muslim, ko wani sahabi bai yi ba magana ya ƙare. An gane? Da za ka ce yanzu kana da magabacin da ya fitsari a tsaye, sai mu ce da hankalinka kake sauraron hadisin ko da ka, akwai magabacin da za ka nema wanda ya fitsari a tsaye wanda ya girma annabi? In ka ce to wani malami ne ya aiki da shi, sai mu ce annabi ne? Kun gano wannan da kyau ko? Shi ya yi. Yanzu akwai wanda ya ruwaito haka, sai mu ce eh Qatada ne, Abu Qatada ne. Kare kan haka Sayyidina Umar, Zaid ɗan Thabit, Ibn Umar, Sahal ɗan Sa'ad, Anas, Ali, Abu Huraira, cikin malaman tabi'ai Ibn Sirin, Urwatu ɗan Zubair. Dalili ya tabbata. To me yasa Ibn Mas'udin yake inkari ko yake karhantawa bai sani bane. Shi da sauran malaman duka. Uzurin da zaka ba su kenan ba su sani ba. Domin idan ka ce ya za a yi bai sani ba, to dama da ilimin duniya Ibn Mas'udin ya sani ne? To ga annabi ya yi kuma bai sani ba. Ka ko ba ka yin da za a yi a ce annabi ya yi abu kuma ya karanta aikin annabi. Uzurin da zaka ba shi mafi girma kenan ka ce bai sani ba. To ba yin da za a yi wane ya sani yana da ilimi a hannu cin da abin bai ma ba, ka ce a yar a ɗauki wanda bai da dalili. Ba ka ake addini ba. A matsayin ku na ɗaliban ilimi da ake sa ran ku riƙa zurfafa bincike a cikin duk abin da ake zuwa muku da shi ne ilimi, yasa ake zuwa muku da dukkanin bayanan, ka ji wannan kuma ka ji wancan. Wannan zai sa ka je ka duba littafin al-Ishraf na Ibn al-Munzir ka samu ƙarin bayani da dalilai a cikin wannan matsala ɗin. Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Wa qala Ibn al-Munzir, har ila yau Ibn al-Munzir ya ce wa fihi qawlun thalith, akan wannan qadiyya akwai magana ta uku. Annahu idha kana fi makanin yatatayaru ilayhi min al-bawl shay fa huwa makruh. Kun san maganan farko shine ya halatta, saboda annabi da waɗannan sahabbai da malaman tabi'ai duk sun yi magana ya kare. Magana ta biyu shine waɗanda suka karhanta ba da dalili ba, su ne su Ibn Mas'udin, su al-Imam Sha'bi da Ibrahim dan Sa'd. Ita kuma magana ta uku suke cewa annahu idza kana fi makanin, mutumin da zai yi fitsari a tsayen in zai ya zama a wurin da ya tatayaru ilayhi min al-bawl shay, tarɓatsin fitsarin zai riƙa fallatso mai a jiki, to fa huwa makruhun, yin fitsari a irin wannan yanayi makruhi ne. Ka ji inda karhancin waɗanda suka ce makruhi ne zai samu wurin zama. Ba fitsarin ne a tsaye yake makruhi ba. Menene makruhi? Tarɓatsin fitsarin zuwa ga jikinka shine makruhin. Wa in kana la yatayaru, amma idan ya zama babu tarɓatsin da zai fallatso maka, fala ba'sa, babu laifi idan mutum ya yi fitsari a tsaye. Wa huwa qawlu Malik, wannan shine fatawan Imam Malik, Imam Darul Hijra. Wa qala Ibn al-Munzir, har ila yau Ibn al-Munzir ya ce al-bawlu jalisan ahabbu ilayya, mutum ya yi fitsari a tsugune ni a fahimta na wannan yafi. Wa qa'iman, shi ko al'amarin yin fitsari a tsaye mubahun, wannan abu ne wanda yake halal. Wa kullu zalika sabit anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, malai yace fitsari a tsaye da fitsari a tsugune duk wannan ya tabbata daga annabi. An gane wannan da kyau ko? Duk wannan ya tabbata. Shi yasa duk abin da ya zama na mu'amala ne, to baka cewa ba a yin shi sai ka zo da dalili. Fitsari mu'amala ce, ba ibada ba ne. Sai dai ibada tana da ta cewa ne a kan shi, kamar cin abinci ne. Cin abinci ba addini ba ne, mu'amala ne. Sai dai addini yana da ta cewa a kan shi. Kuna gane wannan da kyau ko? Sa tufafi ba ibada ba ne, mu'amala ce. Sai dai addini yana da ta cewa a kai. Akwai abubuwan da suke mu'amaloli ne, amma shari'a tana ta cewa a kai, amma tsuran abin to shi wannan mu'amala ne. Misali, ɗauko tufafi. Idan ka ce tufafi ibada ne, tufafi addini ne, to za mu buƙace ka da dalili. Kuma ya kamata idan dai addini ne ya zama ana yin shi bai ɗaya. Kun gane wannan? Domin sallan magariba da muka yi yanzu, akwai wanda ya raka huɗu? Akwai wanda ya biyu? Shida fa? Nawa muka yi mu duka? Saboda ibada ce. Kun gane wannan da kyau ko? Sai dai a yi bai ɗaya. Ɗaya kenan. Idan aka je wajen aikin hajji, kowa za a gan shi ya daura kwarjalle ya yafa, so da yanzu wannan kwarjalle da mayafin da ake yafawa na ihrami a wajen aikin haji wannan ibada ne, shi yasa ake ganin kowa ya sa bai daya. Amma yanzu kalli yanda kalolin tufafin mu nau'ukan su sabuntan su da tsofan su suka zama bamban da juna, saboda ba ibada bane, me yasa? Mu'amala ne. To amma addini yana da ta cewa a kai wajen tsawon shi, wajen launin shi, sannan kuma yayin sawa da kuma yayin cirewa da kuma yanayin, yanayin kai ya zama tufafin shahura, kar ya zama matsatse, kar ya zama tufafin mata, kar ya zama tufafin katarai, kar ya zama tufafin fasikai, kar ya zama kai kama da azzalimai, kar ya zama kaza da kaza gadi sunan. To addini yana ta cewa ne kan waɗannan, amma tsuran tufafin su mu'amala ne. Kun gano misalin wannan? Misali na biyu kamar cin abinci. Cin abinci mu'amala ne, ba addini ba ne. Sai dai addini yana ta cewa a kai, inda addini ne kamar yadda sallan asuba take addini, to duk bai ɗaya rami. Yanzu cikin daren nan abinci za mu ci nan mabambanta, wani in ya fita nan doya da kwai zai siya, wani wara zai siya, wani tea da biredi zai sha, wani ya hada da indomie a fasa mai kwai, wani zai je samu shinkafin da matan shi ne ta ɗanɗasa mishi, wani kaza, haka ne? Wani kuma da yunwa zai faru. Kun gane wannan? Amma da addini ne, to duka sai dai cikin daren nan duk mutu wara, in wara addini ya tsara. Kun gane wannan? Amma da yake ba addini ba ne, kowa da nau'in da zai ci, da yanayin yadda zai yi. Ana fahimta? To amma sai addini yake ta cewa kakkace haram, ci halal. Kai bismillah, ka wanke hannunka, ka ci da dama, kuma ka ci gabanka. In ka gama ka yi hamdala da sauran dokokin. Kaga addini yana ta cewa ne a kai. Amma tsuran abincin shi fa to mu'amala ne. Haka abin da ya shafi fitsari mu'amala ne. Sai dai addini yana da ta cewa kai, shi yasa kake da daman ka iya yin a tsaye, ka iya yi a tsugune. Yanzu har da wani style da zamani yake, yanzu ana fitsari a yaya? A zaune. Don duk wanda zai fitsari akan WC ba zaune yake yi ba, sai ka ce sai ya kawo maka dalilin da yasa yake fitsari a zaune. Ba wani dalili, mu'amala ne kawai. Duka dokokin shari'a zai iya kiyayewa yayin da yake zaunen, eh ba matsala. Jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa amma bauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sibaqatil qaumi yahtamilu wujuhan, shi wanda aka yi annabi ya je bola ko shinge na wasu mutane ya yi fitsari a wurin, to yana ɗaukan wasu abubuwa. Abin da za mu tattauna a nan shi ne fitsari a wani muhallin da ba naka ba, shi ne ya ɗaukan wujuwa. Yanzu aka zo ka tadda wuri kawai na wasu mutane don ka gan shi a keɓe, ka kama fitsari bai kamata ba, sai inda abubuwan da malam zai ɗan tattauna maka a nan. Shi ne abin da ya faru da wannan baƙauyen, kun tuna shi? Kawai ya shigo masallaci ya tarar da annabi da sahabbai suna zaune a gefe guda, shi kuma ya koma ɗaya gefen, kawai ya kwaɓa wandon shi ya ci gaba da zuba fitsari a wurin. Sahabbai suka zabara a kan shi, annabi ya ce ku bar shi. Da ya gama annabi sai ya kira shi ya ce, bawan Allah, wannan wuri wurin ibada ne, ba a yi shi saboda yin fitsari ba. Nabi mai kalami masu daɗi ya bayyana mai mahimmancin wurin da kuma illan abin da ya yi. Nan take annabi sai ya ce ma wasu daga cikin sahabbai, ku je ku ɗibo guga ɗaya na ruwa ku zuba a wurin. Kaga a lokaci da annabi ya koyar da su wani karatu, ashe idan aka yi fitsari a wuri, in ana son a tsaftace shi, to za a zo da ruwan da ya fi fitsarin yawa ne, sai a zuba a kai, ya tsarkaka kenan. Kuma a lokaci dai annabi ya koya masa yadda ake mu'amala da mutane, yadda ake lura da mutumin da yake baƙo ne ba a san shi ba, da irin yadda ake tattaunawa da mutumin da bai gane ba. Duk da aka yi mai wannan bayanin, annabi bai ce to cin da kai mana fitsari, hukuncin da za mu yi maka je ka ɗibo guga ɗaya na ruwa ka zuba. Annabi bai mai haka ba, shi baƙo ne. Yana daga cikin ka'idan musulunci kuwa akwai ikramu dhaifi, in ba a daura amarya a doki ba, ai ba a daura mata kaya ba. Sai annabi ya ce mu waɗannan ƴan gida ku je ku ɗibo ruwan ko ku zuba, kai kuma zauna a nan. Ya ji daɗin irin yadda annabi ya mu'amalance shi, nan take sai musulunta kuma sai ya addu'a, ya ce ya Allah ka gafarta min amma ni da Muhammadu kaɗai, waɗannan kuma kowa ya je nemo inda gafara take. Kaga still ya ji zafin abin da suka yi mashi. Nabi ya ce kai da Allah bari, rahamar Allah ta girma haka, ba ta mutum biyu ba ne, ita rahamar Allah ta kowa ce. Idan ka ga mutane suna bake-bake a cikin wani al'amari ba su san Allah ba ko ba su san rayuwa ba, kun gano wannan da kyau ko? Bambanci, ya ka bambanci al'amura ka ce sai mu kaɗai mu ne kaza, ba ka sani ba ne kai haɗamamme ne. Shi mai haɗama ɗayan biyu ne, ko ya ci ya ishe shi ya bambantar da sauran wanda bai so ma ruwa ya ci, ko ya ci ya ishe shi ya zo ya ƙabe-ƙabe a cikin shi ya dame shi ya zo mai matsala, ƙarshe dai duk abin da ya cin ya gama me zai yi? Ka sai da shi zai je. Wanda kai haɗaman ka ce mai kada ya cin, ba dai za ka hana shi ji wani waje kuma ya ci ba, haka ne? Yasa wannan haɗaman na wannan ba ƙauyen nan take annabi ya taka mai birki, rahamar Allah ko tana da faɗi, ka san me kake yi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Mala ya ce al'awwal ihtimali na farko, wa huwa al-azhar, kuma shi ne abin da zai fi bayyana ƙarara a cikin wannan bayani, annahum kanu yu'assiruna zalika wa la yakrahunahu, su mutanen wannan wurin da annabi ya fi tsari a wurin su, to su ba sa damuwa dan mutun ya yi tsari a ko ina a wurin, kun gane wannan da kyau ko? Ba sa da damuwa, shi yasa annabi ya zo wurin yayi bal yafrahuna bihi, kai maiwa ma su yi alfahari su yi farin ciki da cewa a shingen gona ta ce annabi zai yi fitsari. Umar kana haza haluhu, duk wanda ya zama wurin shi ko unguwan shi ko noje nashi haka halin shi yake, jazal baulu fi ardihi, to ya halatta a yi fitsari a gonan shi ko a farfajiyar filin shi da abin da ya kama da haka. Wal aqlu min ta'amihi, kuma za ka iya shiga gonan mutum wanda ka san dan ya ganka akan gwaiban shi ko mangwaren shi ko kana dan tsinkan tumaturi kana wankewa kana sha ba zai damu ba, to ya halatta kai wannan. Amma in ka san in ya ganka daga nesa zai hado da jifa da ihun barawo, to bai halatta ka shiga ka taba mai komai ba. Ko ka je ga mutum ya yi sabon gida tsaf an yi fenti, ka koma gefe kawai karkata kana tsula ma bangon shi fitsari, dan Allah zai marhabin da abin da kai? To bai halatta kai ba. In kai haka a irin wannan lokacin ka aikata cutar da musulmi. Ko kuma ga mutum ya gama gidan shi tsaf, ko ya ɗauko kango ana gini, kawai sai ka shiga ciki sai kai kashi ko kai mai fitsari a ciki. Ban tsammana akwai mutumin da zai ɗauko gini yana yi ya yi na'am ya madalla ya sa albarka ga duk wanda ya shiga ciki ya mai kashi, haka? To bai halatta ka shiga kai ba. Kenan ƙartin da ke shiga kangayen gine-gine na mutane suna yi masa fitsari ko kashi a ciki suna aikata haramun ne, bai halatta ba. Saboda mai wurin bai yadda kai mai ba, kuma in ya gani ba zai ji daɗi ba, hasali ma ya tsine na mai yin wannan abun albarka. An fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Mala ya ce wal istimdadi min a man bi hayratihi wa li hadha zakara ulama'una anna man dakhala bustana ghayrihi yubahu lahu al-aklu min fakihatihi. Mala ya ce wal istimdadi min bahiratihi, haka duk wani abin da ya zama na abokinka ne da in ka taba wani abu nashi dan ya gani ba zai damu ba, ya halatta ka je ka ɗauki motan shi ko babur ɗin shi ko wani abu ka amfana da shi wanda in ya gani ma ba zai taya halatta kai. Amma in ya zo zai dinga ƙunci na jin haushi, kar ka sake. da wannan ne malai yace malaman su sun ce ya halatta ka shiga gonan abokinka ka ci amfanin gonan in rake ne ka kariya ka zauna ka sha idan mangwaro ne ka tsunko ka wanke ka sha in gyada ne ko dankali ka hako ka bare ka ci duk wannan in abokinka ne da ka san in ya same ka a wannan hali ba zai damu ba ya halatta kai idza kana bainahu wa baina sahibul bustan imbisatun wa mahabba in ya zama akwai sakin fuska da yadda da juna da kauna tsakaninka da mai gonan to ya halatta kai wannan in ka san ko babu to nesa nesa kallon kura shi yasa kowa ya san matsayin shi kafin ya fara yin wani abu kada kaga kana gaisawa da mutane faran faran da baki kadai ko ka dauka wai wannan gaisuwan fuskan wai har zuciya haka yake ka san me kake yi kuma ka san da suwa kake mu'amala ka san suwa kake hudda da su in baka da wannan hikiman zaka zama sakare an gano wannan da kyau ko domin hadisin annabi yana ce maka ahabib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagidaka yawman ma ka so abokinka kai mu'amala da shi da taka tsantsan zai iya zama makiyinka haka bagid bagidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma wanda kake cewa makiyinka ne ko ki shi da taka tsantsan wata an zai iya zama mai masoyinka in ka san wannan ko dan wanda yake cewa wai abokinka ne ya zo yana kinka yana ma sharri da ƙarya zai baka mamaki dan annabi ya gaya maka yi yana daga cikin sunnar rayuwa ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu wasani annaha lam takun mukhtassa bihim kuma wannan hukuncin bai keɓanci waɗancan mutanen da annabi ya ci tsare a gonansu ba bal kanat bi fana'i durihim linnasi kullihim malai ce kai ga duk mutane wanda yake a farfajiyar gidan shi ko rumfan kasuwan shi ko wani waje nashi mai mahimmanci bai halatta in ka san ka je kai irin wannan abin a inda yake ba zai so ba ka je kai mashi kun gano wannan da kyau ko misali ka san idan ka kwashe masan gidanka ka je gonan makocinka ka zubar ba zai damu ba amma in ka san zai ta kunci yana damuwa kar ka sake ka yi dole na uban ya kamata rayuwa ko kafin ka shige su kai bincike gane ya suke fa adifu ilayhim liqurbihim ko liqurbihim mala yace wannan yana kare akan cewa kila ko wani kusanci tsakanin annabi da su ko kuma kai da zaka je kai fi tsarin ko kai wata mu'amala a inda suke kana da wani kusanci tare da su kuma baka da irin wannan kusancin kai ta ka tsantsan kai hankali an fahimci wannan da kyau ko ko yana abin da mutane suke kawai sai ga mutum kawai ya fada gida wai shi dan unguwa ne wai akwai aminci da yarjejeniya na unguwa wannan ƙarya ne wannan maguzanci ne tabi'a ne na maguzanci har yau bai bar mutane ba bayan da zai ka fada gidan mutane haka kawai ba sallama ba neman izini ko kai waye ko kai waye sai ka yi sallama sai ka nemi izini in ko ba haka ba to ka taka dokan alqur'ani idan aka ce Allah ya la'anci masu kin shari'ar musulunci har da kai ciki saboda wannan sallaman da neman izini shari'ar musulunci ce amma kalle yanda unguwanninmu muke rayuwa yanda ka san ana rayuwa a unguwannin maguzawa wannan dokan da wannan hukuncin san ba a kulawa da shi idan da wani zai dauki matakin ya tsare sai ga ya zama abin zargi da abin tsanacin al'umma shi yasa rayuwa irin ta unguwannin masu hannu da shuni wannan rayuwar ta yi wanda duk wanda ya gida sai kama gidi ya rufe ya nemo mai gadi ya girki ba ka shiga mai 18 sai da sanin shi haka haka ya kamata rayuwa ta zama haka ya kamata rayuwa ta zama ba inda za ka je a kasashen larabawa ka ga gidaje sakakku irin gidajenmu kowa gidan shi a rufe yake in ga waje a bude hotel ne kuma da mai gadi da kyamarori a wurin. Kana yin ba daidai ba, ƴan sanda na can police station suna kallonka, za su shiko a guje. Kama yanzu gidajen mu sun zama ba su da bambanci da ramin burgu. Kaga shi burgu ai bai rami ya kofa ko yana yi. Da rana tsaka sai a bude kofar gidan ma a sa dutse a kare. Saboda tsaban aminci. Kuma ku ci wai ba a samu tsaro ba saboda tsaban ƙarya. Jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko? Duk wannan rayuwar ku ba haka ya kamata a yi ta. Don ko Allah da ya gina sama da ya kofofi a kullum suke. Yiza ko a cikin gidanka ko? Kana shiga ɗakinka ka ja kofa ka rufe. Haka ake yi. In ɗakin ya zama kamar ramin ɓera ne ya zama ba iska isasshe ka sa net. In ka ja ka rufe yadda duk wanda zai shigo ka sani. Wanda zai fita ma ka sani. Haka ake yi. Ko aljanna tana da kofa tana da masu gadi. Wuta na da kofa tana da masu gadi. Wannan bai isa ya sa mu nutsu mu kwaikwayi abin da ya kamata mu kwaikwaya ba. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Isa kana yin ƴan kuɗinka kai ɗin gidanka to kawai ka nemi gate ka rufe sannan ka nemo mai gadi ka sa. Sai ka zauna lafiya. Tsaro ko? Wannan Allah ne yake tsarewa ba wanda yake tsare ka umbawa ba. Umba Allah kai ka dauka wannan kullu ne yake tsare ka. Allah ba shi bane. Amma shi yana da nashi tsarin ne da ka'ida. Allah ya sa mu dace. Wasali, yanzu misali, yana daga cikin ka'idan yanke hannun barawo. In ya shiga gida kofa a bude ya dauki kaya ba fa za yanke mai hannu ba. Kana ruga san wannan? Bara yake mai hannu ba sai in ballawa yi ko ya je yanko mukulli ka rufe ya bude amma da zaka aje mashin dinka da mukulli a jiki ya dauka ya gudu in an kamo shi sai dai ai mai wani horan amma ba yake mai hannu ba ko shari'an mai ake kuwa bara yake hannun shi ba idan ka bar gidanka a bude ya shiga ya dauke ma tibi ya tsere wallahi ba za yake mai hannu ba sai dai wani abu saboda ka bar kayanka a banzace dole sai ka mai sai ka tsari shi za ka wuce ra'ayin mutunci take sannan in shi amintacce ne a wurin ba za a yanke mai hannu ba in ana cikin hali na yunwa da kunci shi ma ba za a yanke mai hannu da sauran dokoki ga sunan musulunci wanda annabi ya lura da duk waɗannan abubuwan kafin zartar da su amma gaje ka samu jahili wanda yake kishin musulunci da ƙarya kawai sai karanto ayan ne tsuranta kun gano wannan da kyau ko ko shikenan sai ce wai ga ma'anan wannan jinin musulmi da ka zubar sai ya zama sanadiyan shigan ka wutan jahannama dan yi waɗannan bincike duka na shari'a sun tabbata eh sannan ne za a zartar da hukunci ba tabbata ba kai ne ka tsarar da haƙƙinka jama'a kuna gano wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu idan ka je dakunan ustadai za ka ga da kofar langalanga yake yi haka ne in aka ja to sai mutum ya dan sa dan abun nan wanda yake sa kwado kawai sai danna sai tafi sabon gari ya je da lafiya ne amma yanzu zai yi ko ba komai ko da tabarma da fulo da mayafi kake da shi a ɗakin ko akwai wanda ya fi ka son su in kai sakaci zai zo ya naɗe su Allah shi kyauta wasalis abu na uku an ya kono azinu liman arada qada'il haja zai iya yiwuwa ko ya zama mutane sun ba da izini ga duk wanda yake da bukata ne yin fitsari ko ba haya irin wannan wurin ya iya zuwa ya yi yanzu an completed building da mutane suke shiga suke yin fitsari masu gidan da yin kashi sun ba su izinin su yi ne sun cutar da su ba wanda ya baka izini shi yasa wala yahilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi wannan kashin da kuke a gidan a kangayen mutane bai halatta ku yi ba har sai kun san hukuncin Allah a ciki uku ba haka ba ka san yaro in yazo shiga ba ya tadda wani a ciki kuma abin ya matse shi zaka har tsalle yake na kashi kashi koma ku to kai ma ka rika yi da dai kaje inda bai halatta ba ku gara kai ma kai kashi kashi koma ana go bai wannan ce hayya tana mashi yaranta Allah ya sa mu dace imma sarihan aw dilalatan ko dai su buga sign board su rubuta din mai jin kashi ya shiga nan ko kuma al'adan mutanen in an ga an yi ba sa damuwa yanzu akwai garin da muka je a Sokoto su ba sa yin bayi a cikin gida zuwa ake ana yin kashi a gona kun gani yanzu kaga dan mutum ya je gonan shi ya ga wani ya kashi zai damu tunda al'adun mutanen wurin duka haka take ba zai damu ba sai daga cingaruruwan har na haddato garin idan ka baro shagari kana neman lamban tireta garin yana nan a wurin yaran garin har ɗaukan su bidiyo ma ne haka muka tattauna da su manyan yara ga su nan zagada zagada malam ba sa sallah wallahi malam nayi nayi da su zai sallah su kace ba su fara ba amma abun mamaki kuma su duka suna da waya da na kawai na ce ballon ba suka ce babu layi a ciki me a ciki suka ce suna kallo ne kun san abin da ke cikin wayoyin duka tun din ba tsani kananan yara da wanda suke murahikai wanda suka kai shekarun balaga da wanda ma sun balaga ba sa sallah amma duka suna kallon fim din ba tsa nike tambayar sa yanzu iyayen ku sun san kuna kallon wannan suka ce har me gari ma shi na kallo kan girma ya fadi ya kai yara suka san me gari yana kallo suna ganin shi yana makalewa a jikin bishiya ya juya baya shi ma yana ne ya dan dudubawa haka dai daga cikin sa ya gaya mu yace wanga bishiya shi ta zauna karkashi ne ya juya bayan shi abin ta kai ji na tambaye su duk malaman Najeriya ba san kowa ba kasan kowa ba ma na tambaye su kun san rara sai suka budu waƙoƙin shi amma wallahi duk malamin da ka sani na sunna da na bid'a ba san shi ba a Sokoto wannan irin lalacewa ne shi akwai sauran ne kuma akwai sauran aiki za ka irin wannan garin dan mutum ya je gona ya kashi ba za a damu ba muna zaune sai ga wasu rukunin mata sun fito sun zo sun gaishe mu sun wuce sai nake tambayan ɗaya daga cikinsu na ce ana wani sha'ani ne za su ce kashi za su kalla abin kunya ma Allah gani wai mata da yamma da goshin almuru suke fita su ba haya ni ce ku kuma maza fa suka ce kowane lokaci amma daidai wannan goshin almuru kuma maza ba sa zuwa wurin ni ce me zai sa ba za a yi bayikin a cikin gida ba ita gidan mai gari na ɗaya shi to kallo ne irin rayuwa gani kuna rayuwa ina ce daɗi yanzu misali a nan Zaria akwai wanda zai yadda cikin daɗin rai ya ganka a gonan shi kana mai kashi ko a gidan shi da ya gina ko ƙofar gidan shi ko ƙofar rumfan kasuwan shi akwai wanda zai yadda kaga irin wancan ƙauyen in ka je babu laifi tunda sun ba da izini ko dai izini ya zama sarihan ko kuma me dilalatan fa in qulta qadarawa annahu alayhi salam kana iza arada hajatan ab'ada ya ce ai an ruwaito cewa annabi duk lokacin da zai biya bukata irin wannan to yana zuwa nesa da inda jama'a ne za su ganshi ko su juwo shi fa kaifa balat fil bisatatin lati bi qurbi dur to taya annabi zo yi fitsare a irin wannan bola ko shinge na gonan mutane wanda yake kusa da gidajensu ya haka qultu malai ce akwai ansa la'allahu kana mashgulan bi umuril muslimina maiwa annabi ya shagala da gudanar da al'amarin musulmi wan nazaru fi masalihihim da kuma lura da masalih na al'umma wa qala alaihim majlisun ya dade a haka hatta hazafahu al-bawl hatta hazaqahu al-bawl hatta tsarin ya matse shi falam yumkinuhu at-taba'ud bi samu daman ya tafi nesa ba aw ab'ada li dararin ko kuma yaje inda yafi nan nisa saboda zai iya cutu wartadal bisata lidamsiha sai ya nemi wannan waje saboda kusanci da inda yake wa qama huzaifa bi qurbihi nace abu katada sai huzaifa ya tsaya kusa da shi li yasturahu minan nasi din ya tsatsata shi daga mutane kun ji yanda idan abubuwa guda biyu suka zo irin wannan yanda ake fi tsaye bayan da jinda malaman suka yi bayani aikin malaman fiqh kenan fa su fito da abin da nasti bai bayyana karara ba dan a gane ba su kishiyanci maganan annabi ba yanzu idan mutum ya kishiyanci maganan annabi yana sane ba sunan shi malami ba sunan shi dan annabi tawaye ba zai taba sa shi ma a cikin musulmi ba ballantana ma a ce malami ne a addinin sai dai inda bai sani ba to maganar shi kuma ba za ta zama dalili ba sai a dauke ta a yadda ita kawai sai a dauke na annabi jama'a mun fahimci wannan amma saboda duhun kai yanzu an tsora mutane akan wai malaman fiqh sun san komi wannan katotan jahilci ne saboda hatta annabi ma an mai tambaya ce bai sani ba haka ne za ka ce wani malami wanda ba malamin da bai furuci da bai sani ba qur'ani ma yace wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa fawqa kullu dhi ilmin yace alim kaga cewa kowa san kowa saboda kawai dai ka bayyana kai jaki ne dole mu ayi sai mu zubar da su saboda wautan mai wauta Allah madaukin sarki ya kiyaye qauluhu malai ce a cikin hadisin ya ce fatajjan fata na haitu sai ce sai na dan janye jikina sanda na ga annabi zai fi tsare sai koma gefe ya ce min qauli huzaifa fata na haitu din can maganin huzaifa ne fa in qulta kaifa adanahu idan ka ce ta shi huzaifa ya ce sai na nisanta da shi to za a iya tambayar ka ce to kuma ya aka ce ya koma bayan shi kuma don ya sassace shi daga mutane kun gane wa fi hadisin akhar lamma arada qada'ul haja yayin da annabi ya nufin biyan bukata qala tanaha sai huzaifa ya ce sai ni baya baya qultu innama adna wa hahuna liyastatira bihi an a'yunil marra ya matso ne kusa da shi domin ya sitirce shi daga ganin idan masu wucewa li'annal bisata takunu fil afniya mai yiwa wannan wajen sharan ai a filin Allah yake wal mahal maqwa maskuna kuma kila wajen gari ne ko unguwa ne wanda mutane suke zazzaune kila wani ya iya fitowa ya iya zuwa ya ganshi to kaga gaban shi shinge ya tare baya kuma wani zai iya zuwa ya wuce to shi sai ya tsara wurin inda ba za a iya ganin shi ba kaga wani yana nuna in ma za ka yi fitsari a wuri ko to karka je ka tsuguna inda mutane za su taho nan su hango ka ta can su hango ka ta baya su hango ka bai halatta ba sai akwai wanda zai tare ka ta baya yanzu ka je masallatan musulmi nan za ka ga fa
an zo nan sai ga mutane sun tafi wajen transformer can a filin Allah wai suna fitsari da ba sun ciwon kansu ba. In ma da ya halatta ka shiga lungunku to fa sai ka samu abin da ya sitarta bayan ka. Sannan tambaya a nan, masu transformer sun baka izinin ka yi musu fitsari a bayan transformer? Waɗanda suka gina wannan katangan na poli da waɗanda suke sana'a daga ciki sun baka izinin ka yi musu fitsari da zaka riƙa cutar da su? Jama'a mun gano wannan, in ba su baka ba bai halaka ka yi ba. Haka wata mutane zama suna da mutunci kuma ya zama suna mutunta kansu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malik ce au qareban minha, ko ya zama kusa da wajen yaje kuma ya zama an tsara annabi ba a ganshi ba. Wala takadu takhlu hadhil mawadi' min al-marra. Sai irin wannan wurin ai ba zai kubuta daga masu wucewa ba, ko masu gonan ko masu zuwa zuba shara. Haka to ko dole ne za ga mutane suna kai da komowa a wurin. Kaga dole sai an samu wanda ya sitarce ka. Gwamnati suke da ɗabi'a ta banza sai ce ai dumu maza ne, in kai mazan namiji ne ba. Za a je ga mata sun bubuɗe jikinsu a gaban 'yan uwansu mata, ya ce ai dumu mata ne, ba ku san me kuke ba. Haramun ne wannan. Bai halatta ki buɗe jikinki wata wanda ba uwarki ko ubanki ganki ba. Bai halatta ba, sam haramun ne. In wata na da cutar hasada ko tana da kambun baka, kin shiga musiba kenan. Kun gano wannan, kin shiga musiba. Ki ta samun matsaloli a rayuwanki, ki rasa gane me ke haifar miki da wannan matsalar. Ya zama dole masu hankali da kan gado su riƙa gane wannan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malai ya ce wani annahu kana ya bolo ka'iman, abinda ya sa ma aka ji aka tattare bayan annabi, malai ya ce domin yana yin fitsarin a tsaye ne. Wani umarnin ma'ahu min khurujil hadasil akhar, kuma don ya aminta da ba wani hadasin na biyu da zai fito. Kun sa bayan mun yi magana akan duk wanda ya tsuguna zai yi fitsari, akwai yiwuwan kashi ko tusa ya fito. In ku a tsaye ne fa ba zai fito ba. Kana tsugunawa akwai yiwuwan wannan kawai. Ko kuma ya kasance in ba ka san tusa ya fito, ka dinga yi kana matsa-matsi kenan, kuma ba ka taɓa yin tsarki ya fita ba. Mun shi kuma wani matsala kenan. Shi yasa idan za a yi bayi irin na zamani, bayan an yi wurin wanka za a yi wajen ba haya, sai kuma a wajen fitsari. Shi wajen fitsari gina shi ake irin na Bature, za a zo a manna shi a bango, wanda in mutum ya zo yana da abin tsarkin shi a jiki da komi, to kuma shi sai dai a yi fitsari a yaya, a tsaye. Kaga an aminci daga me, daga wani hadisin ya fito kuma na biyu. An fahimci wannan da kyau ko? Yanzu wannan abubuwan ya halatta ya fitsari, ya halatta. Sannan yana da kyau idan alhaji za su aikin haji, in za a yi masa bita ko duk waɗannan abubuwan sai an masa karatu a kan shi. Duka in ba haka ba ko za su je su shirme. Akwai shekaran da muka je aikin haji, wani malami ya zo yana ta faɗa. Wani alhaji ya je ya shiga bayi, na farko ya bar kofa a buɗe, ya tura kofan har kofa sai an musu karatu a kanta. Kun gani? Akwai kofan da za a je aje kati za a ba su kamar wannan, suna za su yi haka sai ya buɗe. Wani kuma mannawa za su sai masu karatu a kai. Wani tun da yake kofa mai haka mai buɗewa da rufiya bai taɓa samu a garinsu ba. Kun gano wannan da kyau ko? In ya jawo gambin ya rufe kawai, ice ne zai sa kawai da igiya a jiki ya krosa. Kaje ka kai shi ɗaki irin wannan, sai kai mai bita a kan shi. ya je ya zauna kan WC ya hau kai tankin ruwan ya rungumo shi shi da wahala ce kai wanda ya yi gashi mai wahala kun ga wajen bita ko wallahi ta sa wannan a ciki sai an zo an nuna musu ko da wani ya ce ya iya ta ana kura wanda ba su iya ba ne an nuna mu kowa yadda ake yi da yadda ake tsaftace wajen da yadda ake amfani da wannan abin tsarki na hannu da yadda ake amfani da washin hand basin da yadda ake amfani da tray shower da yadda ake amfani da heater da yadda ake amfani da ita kanta shower da yadda ake kula da tile da yadda mutum zai taka tsantsan kai ya yi da sabulu shi ko wani shi zai taka duk wannan sai mutane harka ne na bayi ta hanyar mutane karatu a kan shi ba ka za a samu matsala kun gano wannan da kyau ko da za ka wanda ya taba tambaya na a hotel din da muka zauna a maka abun fa rate towel ne fa aka sa yanzu ya ce man wai sai na gaya mashi ne wannan ta ce an za ka yi wanka ne in ka zo kayanka in ka cire sai ka rataye a kai to shi wannan abun fa na ce in ka gama za ka dan matsa to saburu zai fito in kai ba haya ka wanke to sai ka wanke hannunka da shi shi wancan fa in ka je ka sa za ka sa hannunka ne a karkashi shi kuma zai busar da hannunka ne zai hure maka don shi ne yake ciki ya ce mutanen sun shirya su mutu ko na ce su suka shirya su mutu shi to mu ko ba na ce ai mu a mace muke an ba wa mu shirya mu mutu ba mu ai a mace muke ya ce wasu shirya su mutu su ko suka shirya Allah madaukakin sarki ya kyauta to shi ne sai malai ya ce war ra'iha kariha kuma in kana tsaye ka hana fitan tusa mai wari in a tsugune ne kuma akwai yiwuwa haka falihaza istada'ahu saboda annabi yana tsaye duk wani abu irin wannan ba zai bayyana gare shi ba sai kira shi Huzaifa ya ce tsaya a bayan shi kaga inda malamai ke cire fiqhu ko wannan shine fiqhu amma abin da ya karo da hadisin annabi ba sunan shi fiqhu ba sunan shi sabu wa amma fil hadisi sani amma cikin hadisi na biyu fali kaunihi kana yaqdi hajatahu qa'idan cewa annabi ya kasance yana biyan bukatun shi a tsugune wa yahtaji ila hadisaini jami'an to fatahsilu ar-ra'iha al-mustakriha yace to in dai a tsugune ne akwai yiwuwar kana fara fitsari kuma ka tsula tusa falizalika qala tanahha anni da wannan ne a hadisin sai annabi ya ce duk sanda zai tsuguna to ku yi nesa kuma shi ma yi nesa da mutane kun ga annabi yana karantar da mutane ilimin rayuwa ku shi yasa wani daga cikin yahuda ya ce kai mutumin nan naku ya sha karatu koya muku ilimi yake a tatsugunan kashi yace kai tsuntsun ma da ke tafiya a sama mu sai da annabi ya koya mana shi yasa idan Allah ya azurta ka za ka yi gida ko kowa kai mai bayin shi a ɗakin shi ƴaƴanka bayin sa a ɗakin su matanka bayin sa a ɗakin su kai ma bayin ka a ɗakin ka baƙinka bayin sa a ɗakin su haka kowa da bayin shi shi yasa ake gani ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta keɓance rana ɗaya da suke kula da me da bayi wannan duk kwaikwayon manzon Allah ne kuma ana sa kwaikwayon shi ba iya ba shi yasa yana da matuƙar muhimmanci a gida kafin ka gyara kitchen bayi ne mafi muhimmanci da zaka gyara an fahimci wannan da kyau ko so da wani karatun da zamu zo mu yi akan bayi nan gaba to shine sai ya ce wa an hadha qala ba'd al-ulama akan wannan ne wanda daga cikin malamai yace fi hadhal hadith min as-sunnah al-qurb min al-ba'il idha kana qa'iman zaka iya matsan mutumin da yake fitsari a tsaye wal bu'du kuma zaka nisance shi idza kana qa'idan in a tsugune zai yi an gane wannan da ke in a tsugune ne to zaka nisance shi shi yasa idan muka zo za mu gina bayi a lokacin da za mu zo mu gina masallacin nan za mu gina bayi in aka zo duka ramin bulan za mu cike shi kun gano wannan yadda ko da mutum ya tsuguna yana tusan shi shi kadai zai ji wanda yake ɗaya bayin ba zai ji ba wannan bayin da za a zo za ka ga an yi half gini talauci ya kawo shi muka yi an gano wannan lokacin da za a yi ko muna faran da arziki za a gine shi half sama ne kuma kowane bayi za a yi mai wajen tsugunu nashi kun gano wannan sannan za a yi mai kan famfo a ciki da komi da komi insha Allah za a je maka buta a ciki yanda kana gama duk abin da za ka yi in ma ɓatawa ka yi ko kana fita mai wankewa zai shiga ya wanke shi shi kuma wata yi a wanke shi da naira Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa qawluhu inda aqibaihi ko sai hadisin yace ya tsaya daidai bayan shi ko al aqabu bi fatihi al ayni wa kasr al qaf muakhir al qadam shine karshen bayan mutum wa hiya muannafa wa yastafad min hadha al hadith fawaid al ula jawaz al masi ala al khuffaini ala al khuffi ai wala yace abinda zamu dauka cikin hadisin akwai halaccin shafa akan me huffi mun tsaya mun tattauna wancan matsalan ne saboda karatukan mu na baya dake bayani akan yanda ake tsugunu duk malam bai kawo mana ruwa mai kaman wannan ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace al-imam muslim yace haddathana yahya ibn yahya qala akhbarana jarirun am mansurin an abi wa'il qala كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول فرى قرضه بالمقارير فقال حذيفة لوجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى فأتى بساطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ كجون كرات mun gano wannan da kyau to wannan hadisi yana dauke da abubuwa da yawa a cikin shi to kuma ga lokaci yayi za mu saurara anan a karatu na gaba sai mu karanta shi sai mu fassara mu dubi fiqihun da ke ciki don mu fa'idantu Allah madaukin sarki ya taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum